أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da kasancewa tare da ku cikin wani sabon shirin na fatin rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yayi kuma da sabonin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne. Ta yi aiko da rubutaccen sabon text ko kuma sabon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455, ko kuma ta adireshin email na fatirahma@yahoo.com da kuma shafin fatirahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna lahadi ne 19 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1446 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo da 22 ga watan Satumba na shekara ta 2024. Kuma kamar kun lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimi OYN, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kenan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo kan kalla, sai assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Da yau kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko, inda tambaya ta farko malai yake cewa yana so a yi jan hankali ne game da al'ummar musulmi dangane da taimakawa limamansu da kuma masu kiran sallah, duba da halin da ake ciki na rayuwa a wannan lokaci.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بايهات إنواما سو كلو دسول علماء وانا الوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب شكا تيمكو سما الوقتي ان اكي تكين سانا نمبقاتا ابني بكو كما بني دا مسلين تي يكي قليتا دا ايانسا سي اكوان الوقتي. Shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake umarni da shi, ce la uqsimu bi hadha albalad wa anta hillu bi hadha albalad wa walidin wa ma walad laqad khalaqna al-insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu mala lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayni wa lisana wa shafataini wa hadaynahu an-najdayni falaqtahama al-aqaba. Bayan Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da abubuwa daban-daban kamar yadda muka ji, sai yake cewa me yasa kai dan adam ba za ka ketare hanya mai wahala ba, hanyar da za ta kai ka gidan aljanna, hanyar da za ta hada ka da yardar Allah ita ce al-aqaba. Wa ma adraka ma al-aqaba, me yasa nan da kai wannan hanya mai wahala ce fakku raqaba, yanta wuyayi wato yanta baiwa bawa ko baiwa, au it'amun fi yawmin dhi masghaba, ko ciyarwa a wani yini ma'abocin yunwa, wato yunwa yinin da yunwa ta tsananta a cikinsa har ya zama da shi kansa yinin ya sifantu da ita, ya sifantu da yunwar shi yawmin dhi masghaba, yatiman dha maqraba, ciyarwa ga maraya ma'abucin kusanci, au miskinan zama turaba, ko mabukaci ma'abucin talauci. Saboda kaga Ubangiji subhanahu wata'ala a waɗannan ayoyi ya nuna cewa hanyar zuwa ga aljanna hanya ce tana da wahala, baya ce mai sauki ba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huffatin nar bishahawat, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bishahawat, an kewaye aljana da abubuwan da rai baya so, abubuwan da rai baya so, to su ne hanyar da za a shiga aljanna. An kewaye sai ka ketare waɗannan abubuwan sannan ka shige ta, amma ita wuta sai aka kewaye ta da abubuwan sha'awace-sha'awace, abubuwan da rai yake so, da kana ba kuma shi kenan sai ya zama tarko ne tun ya samu kansa a cikin wuta. Saboda haka Allah ya kirawo wannan aiki da ya yi umarni da shi da cewa hanya ce mai wahala, za ka ƙetare ta ka kai zuwa ga samun abin da kake so, ka sai ka kai zuwa ga jin daɗi. Sai ya ce fakku raqaba, wuyayi wato bawa ko baiwa, ka biya kuɗi ka saye shi ka 'yanta shi, ka fitar da shi daga kangin bauta ka samar masa da yanci ba kowa da yake daukar kudin sa ya sayi bayi don ya yanta su ba wancan lokacin sai dai ya sayi bayi ko dai ya kasuwancin su ko kuma su zanto ba su yi masa hidima ba su yi masa aiki amma wanda zai sayi bayi ya yanta su sai wanda imanin sa yayi dauyi sosai a zuciyarsa irin sai na Abubakar irin sai na Usman da sauran manyan sahabbai da suke sayan bayi da dukiyarsu don su yanta su ce sun zama yaya fi sabilillah kamar yadda Aisha ta sai Barira ta yanta ta to shi ne Allah ya ce fakku raqaba aw it'amu fi yawmin dhi masghaba ko ka ciyarwa a yinin da yake tattare da yunwa to lokacin da ake cikin matsanancin hali ake cikin wayyo wayyo mutane suke bukatar taimako ka dauki abin taimako taimaka musu wannan ketare hanya ce mai wahala da kuma kuma aljanna za ta kai ka saboda kai yana yadda muke cike ne da ake bukatar taimako to kuma har ko yaushe shi taimako na kurkusa da kai yafi cancanta akan na nesa na kusa da kai wanda yake ganin kana iya taimaka masa to yafi cancanta ya samu taimakon ka akan wanda yake nesa da kana ta iya taimakawa da nesa ma amma ka fara ga daga kurkusa wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wanda yake da kusanci da jini ko yake da kusanci da aiki ko yake da kusanci na unguwa sai ka taimaka masa to kuma ballanta da wanda yake taya ka bautar Allah subhanahu wataala kamar ladan kamar liman ladan shine zai baka kiran sallah sanar da kai ko ka shafa cewa lokacin sallah lokacin da kake cikin bacci mai dadi shi ya kasa cika bacci yadda yake so dan ya tashi baka kiran sallar asuba na farko ya baka na biyu ya hada kansa bacci a yadda kai kake bacci yadda kake so kace ai za a kira sallah zan tashi lokaci ba sai ka sa alamba ba shi ladan da zai zama kala shi kuma zai kwanta yana jiran ya tashi ya baka kiran sallar farko yayi baka na biyu sana a zahari yayi baka al'asar yayi baka magriba yayi baka watakila ma ya hakura da fita da nema nashi yana dan ya tsare mutane wannan ibadar mai girma ko an tsare shi aka ce ya tsaya ya rika yin wannan dan ya zama an raye wannan shari'a to kaga ashe idan wani abu ya zo da taimakawa sai a taimaka masa sai a taimaka masa saboda ya ji dadin wannan ibadar da yake taimakawa mutane akan ta ci sallah to haka nan liban wanda zai jagorance ka sallah wanda ya shiga tsakaninka da Ubangiji cikin wannan babbar ibada ka amince masa ka yarda masa ka amince masa ka yarda yayi maka limanci wataƙila shi ma ya haƙura da wasu buƙatunsa saboda ya kiyaye muku limancin ya kiyaye muku sallolin waɗannan zahari yayi la'asari yayi magriba yayi ko wasu daga cikin waɗannan sallolin asuba ya fito ko abu fito shi zai fito matukar dai akwai war fitowar ba wani abu zai tsare shi hana shi fitowa ba shi zai fito yayin da kai sai ka ga dama ka fito amma shi saboda mutane suna jiran sa dole zai fita je ya ja su sallah gobe ma haka jibi ma haka rayuwarsa ya tsare ita akan haka to kaga taimaka masa abu ne mai kyau kuma abu ne wanda zai kara taimaka masa shi ba cikin yin wannan ibada cikin kwanciyar hankali saboda a wannan yanayi da ake ciki wanda kowa yana buƙatar taimakon haka taimakawa wanda suke tare da kai suna taimaka maka wajen yin wata ibada wacce ita ce ma za ta fitar da ku daga cikin kuncin Allah ya ce wasta'inu bis-sabri was-salah ku nemi taimakon Allah akan dukkan wata buƙatar ku ko wani abu da ya taso muku ko wata musiba da kuke ƙoƙarin kauce mata Allah ce to ku nemi taimakon sa ta hanyar sallah ta hanyar hakuri da kuma sallah bis-sabri was-salah annabi ya kasance idan abu ya dame shi sai ya maza ya yi sallah saboda Allah subhanahu wataala ya kawo masa dauki ya taimaka mishi ya fitar da shi daga cikin abin da yake damun sa na'am
Kristiyani ke tambaya mana cewa a ranar Juma'a da ake ruwa mai yawa har ya kai lokacin sallah ta Juma'a bai tsaya ba me ya kamata a yi ya ce za a yi sallah a gida ne ko kuwa za a je a yi sallar a halin ruwa
to ita sallah ka kirawo ta akan ce hayya ala salah hayya ala falah azo a fito sallah azo a fito zuwa ga babban rabo idan ana ruwan sama idan ana tsananin ruwan sama ko wani dalilin da zai hana mutane fitowa ko tsananin sanyi misali ba zai bar mutane su fito ba to yana daga cikin sunna ladan idan ya gama kiran sallah ya ce ala sallu fi rihalikum ala sallu fi rihalikum bayan ya gama kiran sallah sai ya ce ku saurara ku yi sallolin ku a gidajenku ku saurara ku yi sallolin ku a gidajenku Abdullahi dan Umar kabe ne cikin sahih Bukhari sai wata tafiya da sahabbai ya sa mai kiran sallah yayi sallah yayi kiran sallah ana ruwa a lokacin ana ruwan sama sai ya ce a kira sallah da aka kira sallah sai ya ce a ƙarshe kace ala sallu fi rihalikum ala sallu fi rihalikum ni sallah yace haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka idan ya zanto ruwan sama ba zai ba wa mutane damar zuwa sallah ba sai ayi sai su sallah a gidajensu kowa ya sallah a gidansa in suna da yawa a gidan kina sai su haɗu su yi jami'i ba matsala suna iya yin jami'i amma ba za su yi juma'a ba in juma'a ce ba yin juma'a a gida sai a masallacin juma'a sai su yi sallah azhar a madadin juma'ar da ba su samu zuwa ba wannan sunna ce wanda yawanci yanzu ba a dabbaka ta a masallatanmu ana dabbaka sunnar hada sallali idan ana ruwan sama amma sunnar ala sallu fi rihalikum ba a yin ta malamai sun yi sabani ina zai faɗe ta maimakon hayya ala salah hayya ala falah in yazo daidai nan ya faɗa ko ko in ya gama kiran sallar ne zai faɗa to a hadisin ibnu umar cewa fa qala fi atharihi bayan ya gama kiran sallar sai ya faɗa ibnu khuzaima yana ganin zaka faɗa ne a maimakon wannan hayya ala salah hayya ala falah ba hadisin ibnu abbas afwal hadisin ibnu umar yana nuna a ƙarshen kiran sallar an kai kira sallah yadda aka saba yin kiran sallah to sai kuma liman ya daga biliya ce ala sallu fi rihalikum ala sallu fi rihalikum ana mutane ku yi salloli a gidajenku ku yi salloli a gidajenku to wannan shine wanda iya samu ya fito shikenan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya iya ya ga dama ya fito ya yi sallah wanda ya ga dama ya yi sallah a gidansa annabi ya faɗi wannan kamar yadda ke hadisi ibn abbas so ba wai haramun bane fitowar a ka shige ka zo kai sallah in kaga zaka fito ka jike wannan kaza ba shikenan sai ka fito ka jike ka zo kai sallah ce fa man sha'a fali yati fa man sha'a fali yusalli fi rahli wanda ya ga dama ya zo ya sallah da liman wanda ya ga dama ya sallah a gidansa na'am
to ina sai amsa tambayar ta gaba da yake cewa mallan idan ana ruwa tsaran ruwan sama ladan kuma ya fadi yan da mallan ya fada cewar ku yi sallah a gidajenku kamar yadda zuwa sunna to sai mutum ya cewa shi yana da lafiya da abin da zai kare shi daga ruwan shin ya je masallacin ya yi sallah da shi ko ya yi a gida wanda ne ya fi falla
to in ya je masallaci zai samu ladan tattaki zuwa masallaci zai samu ladan jami duk ba za a hana shi wannan ba saboda haka kaga ya samu wannan ladan shi ko wanda ya sallah a gida ya samu ladan bin sunnar da ya yi shi ba ba saba wai ba wani sauki ne rukhsa ce sauki ne akai masa
ta ce kone ke camalan ruwan sama ne yana su zuwa sallar juma'a to sai suka haɗa sallar juma'a da kuma la'asar suna fitowa da ga kuma suna fitowa sai ruwa ya ɗauke shi ne ke tambayar ya matsayin wannan sallar
to ban san ya ce ya hana su sallar juma'a kuma ya ce sun haɗa juma'a da
a gida suka yi sallar
ba a yin juma'a ba a yin juma'a in ba a masallacin juma'a ba ba ka yi juma'a a masallacin khamsu salawat ba ba za ka yi juma'a a gida a gidajen ku shi yasa in juma'a ta zo duk masallacin khamsu salawat rufe saki sai a tafi masallacin juma'a dan a hadu a yi sallar a can in baka samu ba shikenan sai kai azhar azhar ita ce a lokacin take farali a kanka in ka samu juma'a sai kai idan mutane kuma suke a cikin masallaci suke ranar juma'a ruwa ya barke yadda ake ce a hada azhar da la'asar magriba da isha ce a hada azhar da la'asar wanda duk ya zuwa sunna al-jam'u bayna adh-dhuhri wal 'asr ko al-jam'u bayna al-maghrib wal isha duk ana hadawa amma ita juma'a malamai sun sabani game da juma'a shin za a hada juma'a da la'asar shin in an gama juma'a za a iya hada da la'asar akwai maganganu biyu na malamai akwai wanda suna ganin za a iya kamar Imam Shafi'i wanda shi da ra'ayinsa mutum ra'ayin malaman shugaban Imam Shafi'i cewa idan an gama juma'a ana iya jam'u takdim shi ba ba jam'u ta'khir ba jam'u takdim a gama juma'a tashi ila asar saboda yana ganin cewa juma'a makwafi ce ta azhar saboda kai yadda aka ce a hada azhar da al'asar to za a iya hada juma'a da al'asar don makwafi ce ta ta da nasi bai zo akan haka ba amma dai ita tana makwafin sa wannan ra'ayin Imam Shafi'i da mazhabin Shafi'i ne a wasu daga cikin malamai kamar al-Hanabila suna ganin ba za a yi ba suna cewa abin da yazo a hada salloli yazo ne akan hada sallar azhar da al'asar juma'a ko ba azhar bace ta sha bamban da azhar saboda ka ba ita ce azhar ba ko ba makufinta bace ita wata farilla ce daban da aka farlanta ta in kai ta ba sai ka azhar ba amma cin gashin kanta take saboda ka tunda nasi bai zo tsakanin hada juma'a da azhar ba to ba za a hada sallar juma'a da al'asar ba za a hada su ba wannan ra'ayin Imam Ahmad ko mazhabar Imam Ahmad barkiya ba su da magana akan a hada ko kar a hada ba su da magana su kuma Hanafiya daman su hada sallah gaba daya wajen su sai dai aljamu sunni ba su da jam'i irin wanda aka sani a sunna suna su fahimtar shaban banda ta kowa ma saboda ka ra'ayi biyu ne idan mutum yayi ra'ayi na farko ya hada to ba cewa ya zo da wani abu sabo saboda cikin malamai akwai wanda suka faɗi wannan su ne malamai mazhabin Shafi'i sun faɗi wannan malikiya kan ba su yi ma magana akan masalar ba Hanabila kuma su ne suka ce ba za a hada ba
to sai ki ce malamin dan Allah ya halatta mutum ya gina masallaci ana salla amma daga baya ya ce zai karbi masallacin shi ba kyauta ya bada ba zai yi gida ko shaguna
to masallaci wakafi ne ai in ka gina masallaci ya zama na Allah ya fita daga mallakarka ko mallakar yayanka ba za ka mallake shi ba balle ka sayar ko kai kyauta da shi ba za ka yi wannan ba haka nan yayanka ba za su ce sun gaje shi ba don haka suna raba za su raba shi cikin kayan gado su mallaka wa kansu haka duk masallaci wakafi ne wannan masajida lillah shi yasa ake cewa buyutullah ake ce masa dakin Allah Allah ya ce wannan masajida lillah masallaci yana Allah ne saboda ka mutum da ya gina masallaci to ya zama wakafi da al'umma ba shi da hurbin ya sayar da shi ko ya ce ya kwace yanzu ya dawo mallakinsa sai yadda ya ga dama da shi ko bayan rasuwarsa ƴaƴansa su ce kayan gado ne za su raba wanda duk ba ya yiwuwa saboda ka mutum ya ce ma wai ya sai da masallaci to ban san ya kai idan da ba masallaci ba idan musalla ne kawai guri ne ba har ake sallah ba masallaci ba wanda zai yi musalla guri ne da mutakan hadu amma ba masallaci ba musalla ba shi ne masallaci ba gurin da ake sallah sai wani fili haka wani mutum ya gida da wani fili haka kusa da shi an zo ana sallah mai gurin ya zo zai iya tashin koyi gina kayansa saboda daman ba masallaci ba ne ko da kun yi yar bukka kun kafa kwano wanda duk ba shi ya bai da shi masallaci ba sunansa musalla amma gurin da aka ce wannan masallaci ne ko an yi masa gini ko ba masa gini ba amma sunan shi al-masjid to wannan ya tashi daga mallakin mai gurin ya koma haƙƙin al'umma duka to kuma ba wanda yake da hurumin ya sai da shi ko ya kyauta da shi
to sai wani shi kuma yake tambayar mallan shin sunan Abdul Muttalib ya inganta a cikin sunaye na musulunci
shi Abdul Muttalib asalinsa ba wai suna bane al-Muttalib Abdul Muttalib mun sani shine kakan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko asalin sunansa Shayba to lokacin da mahaifinsa Hashim ya taho da shi daga Madina a bayan abin nan dinsa a bayan raƙuminsa ya shigo garin Makka da shi sai mutanen Makka suka ganshi da wani yaro sai suka tabawa ya su ga Abdul Muttalib shi Muttalib din alkunya abinan kamar abinan kamar lakabi ne da yake shi Hashim shi ga Abdul Muttalib mata ga bawan Muttalib so sai lakabin ya bi shi sai yake ce masa Abdul Muttalib amma sunan sa na gaskiya Shaiba so Abdul Muttalib ba bawa ba wai Muttalib sunan Allah bane kamar a ce bawan wani kamar a ce bawan Isa bawan Muhammadu bawan Ibrahim saboda yana nufin ya mallake shi a matsayin bawan sa to sai lakabin ya bi shi a ce hadimin wani so ba an jingina shi bane zuwa ga wani Allah a matsayin irin yadda ake ce Abdullahi ko Abdurrahman ko Abdurrahim kamar irin su Abdul Manaf kaga Manaf sunan gunki ne Al-Uzza sunan gunki ne Abdul Uzza suna sa Abdul Uzza suna sa Abdul Manaf saboda waɗannan duk gumaka ne suke bauta ba Allah amma shi Muttalib wani ne ya zo da ɗansa a bayan abin hawansa sai aka zata bawaye sosai ce bayan wani shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yake cewa anan nabiyyu la kadhib ana fi Abdul Muttalib saboda Abdul Muttalib din ba wai ya dangana shi ne zuwa nan Allah ba shi yasa wasu malamai suke ganin babu laifi da lakabi ya zama a ce a sa mutum Abdul Muttalib ba laifi bane sabanin a ce Abdul Manaf ko Abdul Uzza ko Abdul Lat irin waɗannan gumaka da yake bauta ba Allah ba.
Sai wannan yake tambaya ta cewa assalamu alaikum tambaya sai ta ce shin ya halaccin siyan amfanin gona a tsaye ma'ana kafin a girbe.
Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a sayar da ƴaƴan itatuwa ko abin da shuka kafin ta fara bayyana nunarta qabla budu'i salahihi. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه نهى البايع والمبتاع كما يقول لك حديث سيد يوا النبي يقول لك حديث عن عبد الله بن عمر أن النبي أهنى سيد أمبانونغونا كافين يفار بيّن نونسا واتو بيفار روكا كالر نونابا بيفار ججججبا كوفا سفزي انكما أبنى شيئا zangar ne ya ce bata fara nuna fari-fari ba a tare da ita to Annabi ya hana mai saye ko mai sayarwa sai irin wannan ciniki tun ya sayar ko saboda a lokacin akwai yiwuwar sai ka saya abin ya kiri samuwa ka zo kai asara ya zama ciniki ne na garari shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bima yastahillu ahadukum mala akhi da wani hujja ne ɗayan ku zai halatta wa kansa dukiyar dan uwansa mana ka sayar masa da abu ba tare da ya fara bayyana nuna ba sai ka dauka ka sayar masa kana sayar masa sai wani abu na cuta sai zo ya auka wannan kayan amfanin gona sai lalace kai ka riga ka karbi kudi zaka ce ai ni na ka riga sai shi kuma ya tashi da babu to shi yasa Annabi sai ya hana kai ka sayar ya hana shi ya saya amma in ya fara dauko nuna to ana ganin ya ketare wannan marhalar ta lalace ta da ya dauko nuna to ya halatta sai da shi a lokacin
to ne shi kuma tambaya yake kan cewar shin dukkanin nau'in amfanin gona yana da zakka kuma ya zai fitar da zakka ta rogo da dankali da ya shuka kuma ya samu zakka da zai kasance
ana fitar da zakka ne daga abin da ake auna shi kuma yake zama abinci ana aje shi a matsayin abinci ana iba a ci kamar ka ce su masara su dawa su gero su alkama su shinkafa waɗanda duk abinci ne ana auna su aka aje su auna ana ci wannan su ake wa zakka amma duk abinda baya ajiyuwa ko kuma ba abinci bane da mutane suka rike shi abinci wannan ba a masa zakka kaga kamar kayan gwari ba musu zakka saboda ba su ajiyuwa ba awon su ake ba sannan kuma ba abinci ba ne da aka rike su a matsayin abinci irin su shinkafa da sauransu abin gyaran miya ne ko gyaran abinci kawai to haka nan su dankali su rogo su waye duk suna shiga cikin ma'anar khadarawat saboda ba la yukalu wa la yuqtat ba auna shi ba kuma rike shi a matsayin abinci ba ajiyarsa a matsayin abinci saboda haka su wannan babu zakka a cikinsu sai dai idan mutum yana kasuwancin wannan ana da babbar gona da yake noman dankali ko dankalin Hausa ko dankalin Turawa ko rogo ko abin nan makani da sauran wadannan abubuwa yana yin sa da yawa yana samun kuɗi to anan kuɗin da ya samu su zai wa zakka wato zai yi musu zakka kamar sauran kadarori da yake sayarwa yana sai da kayan waya misali yana sai da kayan spare part na mota to kaga anan kadara ce in ya sayar yas abin da ya samu kuɗin da shi zai wa zai wa zakka to haka nan wannan su ma zai sayar kuɗin da ya karɓa ya samu ya juya ya kai shekara bayan ya kai da sabi ya shekara to sai ya fitar masa da zakka amma ba wai zakka irin ta amfanin gona ba zakkar amfanin gona idan ya zanto mutum yayi noma ne da damina zai fitar da ushiri da bisa goma da abin da ya noma kamar a ce dubu goma zai fitar da ɗaya idan kuma noma ne na rani to zai fitar da nisful ushuri wato zai fitar da rabin ushuri ɗaya bisa ashirin na abin da ya samu cikin buhu buhu ashirin zai fitar da buhu ɗaya to wannan shine zakkar amfanin gona amma zakkar dukiya ta taru to ana fitar da abin da ɗaya bisa arba'in ne na abin da kake da shi na dukiya duk dukiya zaka furfurza ta kuma tabbatar mata da 2.5% na abin da kake da shi na dukiya saboda haka zakkar dukiya daban zakkar kuma kayan amfani daban gona yadda ake yin ta daban amma abin da ya shafi waɗannan abubuwa duk dangin khudrawat ne dangin kayan gwari ne ba a musu zakka sai dai idan ana kasuwancin da su to kuma sai a fitar da zakkar dukiya da aka tara ta kasuwanci na'am
ta sai wani take tambaya take cewa malam menene hukuncin matar aure da za ta nemi izinin mijinta wajen fita amma ba ta ambaci inda za ta je ba shi kuma yace ta tafi saboda ita ta san cewa idan ta faɗi inda za ta je din ba zai bari ba
to wannan kuma ai laifin sa ne shi da yace ce za ta fita ba sai tabbata ina za ta ba so idan har ta ce za ta fita ba ta izini haka a buɗe ce tafi to saboda ba ta da laifi idan ta je wani guri da shi da ya faɗa ba zai yadda ba sai ya tambaye ta ya ce ina zaki gaya masa so fitarta ba shi ne zarfi ba sai dai idan ta je gurin da yake sabon Allah ne to a nan ne kuma za ta samu laifin halartar gurin da sabon Allah ne da bai halarta ce ta zo ko da izinin sa ne amma maganar ta je bai ba ta izini ba in ya faɗa wato kamar misali a ce ko gidan wata gawarta ce inda ta ce gawarta ba zai bata ta je ba da ta ce zan fita ta ce ya ce fita shi kenan ai da sai tabbata ina in bai tabbata ba shikenan ta samu izini mutlaki sakakken izini matukar dai ba gurin sabon Allah za ta je ba
to ne shi me ke tambaya yake cewa malam mutum musulmi wanda yake wasa da sallah ma'ana yayi wata ya bar wata idan yanka dabba za a iya ci
to ana cin yanka duk wanda yake musulmi ne ya ambaci sunan Allah ko ba musulmi bane in ya ambaci sunan Allah magana mafi rinja za a ci yankan sa Allah ya ce wa kulubi ma zikra smullahi alai ku ci daga abinda aka ambaci sunan Allah saboda haka matukar an yanka da sunan Allah to za a ci saboda haka barin sallah yayi wata gobe kin wata wannan baka ce masa kafiri sai dai ka ce da shi musulmi ne fasiki to dai zo yanka dabba yace bismillah za a ci ko da yana wasa da sallah
to sai wani mai tambayar shi kuma yake cewa dan Allah malam idan mutane suka makara ba su samu sallar asubahi ba har rana ta fito shin za su iya yin sallar jami'i
na'am za su iya yi ana iya sallar ramuwa a matsayin jami'i dan ya zanto ku duka kun hadu a rashin samun sallar za ku yi hada ku yi ta jami'i ba komai
wannan kuma yake cewa malam tambayar sa ita ce kuɗi ne ya shiga asusun sa na banki kusan naira 700,000 kuma ba a yi jigiya ba har ya kashe shin zai yi sadakar su idan zai yi sadakar su ya zai yi kuma mutum ɗaya zai ba wa kuɗin sadaka
ita sadaka kana iya ba mutum ɗaya kana iya ba wanda yake wasu ka raba musu duk ɗaya ne sadaka ba ce ga sadakar ta mutum ɗaya ga sadaka ta mutane da yawa ba sadaka ce domin da ka fitar da ita a madadin mai kuɗin
to ne ka ce malai shi yana kiwon tattabaru ne wasu lokutan nasa sukan fita su je wani wurin kuma ba za su dawo ba haka ma wasu daga waje za su iya zuwa cikin nasa su ma su zauna to shine ke tambayar cewa yanzu mallan shi wadanda suka zo wurin sa ya zai da su tunda bai san daga inda suka zo ba
to baya halatta ka ce abin da ba naka ba in yanzu tantabarin nan mai su ya mallake su ne ta hanyar sai ya saya ya biya sai suka wace sai suka shigo gidanka wannan ba shi ke halatta ka kama ka ce ba kawai saboda naka san sun gudu kana iya yi wa naka alama kaga naka ka san su shikenan naka su ne naka wanda ba naka ba ba naka ba ne kasancewar naka sun gudu ba shi ke halatta maka ka ci na wani ba matukar dai wannan tattabaru da mai su kuma sayan su yayi ba kawai tattabaru da suke yawo ba mai su ba a ce ka mallaki wani abin da ba mai shi amma duk abin da yake mai shi ne ba halatta ka dauka kawai da hujjar cewa kai ma naka sun tafi su da wani wannan duk ba hujja bace da ta halatta maka ka ci kayan wani
to yanzu kuma tambaya yake game da yana son cikakken bayani game da zakar barkono ko tumatir amma busassu shin ga ta shin akwai zaka akan su su ko kuma babu
duk abinda mun bayanin kaidar abinda yake kalu wa yubtatu shine ake zakkarsa dan an bar barkono ya bu barkono ya bushe ko tumatir ya bushe wanda duk ba zakka a cikin sa dare mutun yana harkar wannan kudaden da yake tarawa kuma in suka kai ni sabon zakka zai fitar musu da zakka bayan sun shekara hannunsa ba su rabu daga lissafi ba amma shi tumatirin kansa ko tattasan kansa wannan duk ba ko menene ce
barkono da tumatir
ko tumatiri ko barkono wannan ba zai fitar masa da zakka ba
wannan kuma tambaya yake menene hukuncin sanya niqabi a musulunci
sanya niqabi asali shi ne mustahabi ne yana da kyau abu ne mai kyau dan mace ta sa niqabi ce lokacin annabi mata suna sa niqabi shi yasa a hajji daga cikin sharuɗin ihramin mace aka ce wala tantaqibul mar'a kada mace ta sa niqabi kaga ashe akwai niqabi a lokacin annabi mata suna sawa sai dai ba wajibi bane cewa sai mace ta sa niqabi sai dai idan akwai tsoron fitina wato tana jin tsoron fitina to wannan wajibi ne in inda za ta shiga Allah ya yi mata tsari da kyau kuma in ta shiga za ta shiga cikin maza za su fitina da kanta to nan yana wajaba akan ta ta yi niqabi amma ba haka ba jana da kamanni ordinary irin dai na sauran mata to ba wajibi bane akan ta amma in ta sa ta yi abu mai kyau ta yi mustahabi wanda ya mustahabi kuma yana da dan shi wannan mustahabi amma dan bai yi ba kuma ba cewa yayi laifi
to sai mai tambaya ga dai kace assalamu alaikum mallan tambaye sai kace shin menene hukuncin turawa ƴan uwa sakon barka da juma'a a addinance
ba ya da wani abu wani gurbi a addini lokacin annabi akwai ba wani da sata sai ne da ake yi na wasan ko na waya bari yara ce ga asalinsa inda ya samu asali a addini laya ka dai yi musulunci ya ce in ka haɗu ɗan uwanka ka yi masa sallama shi ne abin da aka ce a yi sai kuma haɗuwarku da za ku yi a masallacin juma'a ku yi juma'a amma cewa ka yi tasata sai ka ce juma'a tu mubarak waye da duk ba shi da asali
to sai wannan tambayar yake cewa shi ɗalibi ne yana karatu a jami'a a shekarar sa ta ƙarshe to sai kadara ta faɗa masa ya samu kari over a jarrabawa ko kuma spill over yace gudun kadaran mahaifiyarsa da mai daukar nauyin karatun sa ya bace sai yake faɗa musu ganiyar zai gyara ta ba tare da kowa ya sani ba shi ne ke cewa shi wannan boyewar da yayi akwai laifi
ba bai zama wajibi sai ya san sani ba in ya san cewa za su shiga wani damuwa kuma yana da niyyar zumbar zai gyara shikenan sai gyara tunda ya dai zai yi dole ne ya gyara din ko ransa din ma ya bace ne dole ne tunda za a ce ya bar makarantar bayan wasu shekaru da ya kwashe a ciki to idan ya kwantar musu da hankali sai ya bari in ya gyara sai su sani amma kai ya yi ƙarya ya yi tauriya kai ya je ya musu ƙarya ya ce ai ya gama rizol yake jira kullum aka tambaye shi ya ce ya gama rizol yake jira wannan ba daidai ba ne masu ƙarya amma ya tauriya ya ce yana dan jiran wani abu ne dai dan saura kaɗan amma ba da jimawa ba haka dai har ya samu ya gyara ba laifi ba ne
to yanzu kuma yake cewa mallan shi ne yana tafiya akan abun hawa to sai dan akuya ya gifta masa sai ya kaɗe shi har ma ya mutu to dai tambayi mutane dake wurin cewa ko nasu ne ko kuma sun san wanda yake mai shi sai suka ce ba nasu bane ko ba san ne shi ba to shi kuma a lokacin da ya so ya biya kudin sani to shi ne yake cewa mallam shin yanzu menene yake a kansa
idan ba da gangancin ba gangancin sa bane ba zifin sa bane wajen kada akuya yana tafiya akan titin da aka yi don baban hawa su bi su wuce kuma yana tafiya daidai yadda ya kamata ya tafiya kawai wannan dabba ta gittiyo masa ya kade ta wannan ba ya da laifi ana amma an yi masa barna shi mai dabban ne zai biya barnar da dabbar ta yi masa domin titin mota ba shi ne wurin kiwon dabbobi ba saboda haka shi a nan ba shi da wani laifi ballanta na ya biya kuɗin dabba da ta mutu amma idan ya kasance gurin kiwon dabbobin ne daman layaka kuma shi ya zo ya tsautsayi ya kade masa dabba babu shakka zai biya mai dabbar kuɗin dabbarsa in ya neme shi bai same shi ba ko zai masa sadaka da kuɗin
to sai wannan mai tambayar ta kuma take cewa mallam bata samu damar yin azumi ba saboda tana da juna biyu to sai mai gidanta ya ciya duba da tana da ciwon ulsa to amma yanzu taji ɗan uwanta suna cewar ai dole ne sai ta rama wannan azumin waccan ciyarwar ta zama lada tana neman karin bayani daga wurin malam
a mai ciki da wacce ke shayarwa malamai sun yi sabani akan azumin su shin za su sha azumi su rama ko ko za su sha azumi su ciyar ko za su sha azumi su ciyar su rama duka wannan maganganu an faɗe su akwai ma wasu ba waɗannan ba amma dai waɗannan su ne suka fi ƙarfi a cikin maganganun malamai wasu ce za ta ciyar ta kuma rama ta ciyar sannan kuma in ta samu dama ta rama wasu suka ce za ta ciyar ba sai ta rama ba wasu suka ce za ta rama so shi ciyarwa mai makwafi ne na azumi Allah subhanahu wa ta'ala cewa alladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin wanda duk ba za su iya yin azumi da wahala to si fidya wato su bada fidya ta ciyar da miskini a madadin kowace rana da ba su samu sun yi azumi ba saboda haka ita ciyarwar makwafi ce ta azumin da ba a yi ba to kuma ba a hada makwafi da shi asalin abin in an ce ka bayar da abu kaza makwafin kaza to ba za a ce kuma shi ma abin ba sai ka dawo ka yi shi ba a hada albadal wal mubdal min a hada su lokaci guda ko kuma a ce duk sai ka zo da shi ya zama ukuba matar da take shayarwa ko take da ciki larura ce ta hana ta yin azumi sauki ne aka bata na cewa ta ciyar a maimakon azumin da bata yi ba to idan aka dawo kuma aka ce bayan ta ciyar sai ta sake yin azumi to ya zama kamar ma huro aka yi mata kamar ma ta yi wani abu da bai dace ba ne an sa ta ta ciyar kuma an tilasta ta ta rama kaga ya zama kamar horo ne wanda kuma sauki ne sauki ba horo ba ne rufsa ce saboda ka idan har ta ciyar to ba magana sai ta rama ciyarwar a makwafin ramuwan ne wanda shi ne ra'ayin Abdullahi dan Abbas da kuma ra'ayin Abu Huraira wanda kuma ba a samu wani sahabi ya saba musu ba illa iyaka ne kawai a fahimci cewa ba kowane ciki ne yake hana ya azumi ba mata suna son su mai da kawai samuwar ciki a jikinsu dalili ne da zai sa su ki yin azumin Ramadan wannan babu shakka suna jawo kansu wato suna tafka babba asara ne shi fa azumin Ramadan rukuni ne daga cikin rukunin musulunci kuma wata rahama ce ta Ubangiji da yawa musulmi wani tagoba shi ne da yawa musulmi a ce ke kin haramta wa kanki wannan tagoba shin haka kawai saboda kawai kina da ciki shi ciki yakan zo a da larura wani lokaci amma lokaci kuma yakan zo ba larura ko yakan kasance ma wata wani abu da zai shigar da cikin wahala zama da koyaushe tana cikin wahala ba za ta yi azumi ba in ko ta yi azumi to shajaran majaran haka za a ɗauke ta to irin wannan su ake cewa su ciyar amma wacce za ta yi azumin amma dai za ta ɗan ji jiki kaɗan amma kuma tana iyawa to wannan sai ta yi azumin wa an ta su mu khairun lakum wala ci ku yi azumin ya fi muku alheri saboda haka a daina ɗaukan ciki dalili ne kawai da zai sa mata a da can ba mu san wannan ba da can yayan mu mu san sana ajazi mu so da sana ciki kuma wahalar da wahalalin da suke sha yaku wanda mata yanzu suke sha wace mace ta almajiri da take sashi aiki yayi shara ta aike shi a da can iyayen mu su za su tashi su za su yi shara su za su yi wanke wanke su za su yi wanki su za su yi daka duk wani wahalar gida su suke ba wani dan mutaya su aiki ba wani mai zuwa ya masa aikin gida amma kuma duk da haka za su yi azumi ko da suna da juna biyu amma yanzu mata sun mai da abin tsara kawai sai da hali ciki sai ta kin azumi sai ta ce za ta ciyar in dai mace tana ikon ta yi azumi ta ciyar to bata bai yi ba saboda azumin da ake binta yana nan kuma in ta sha shi da gangan ta yi wa Allah laifi saboda ka lura da wannan haka nan shayarwar ita ma ba shi kenan dan kawai kina shayarwa ba sai kin azumi na'am idan kina shayarwa ya zama da zaki sha wahala kwarai da gaske ke kin san kanki tsakanin ki da Allah in zaki sha wahalar da za ta hada ki azumi in ko in ba zaki sha ba kin sani sannan ko ya zanto dan zai rasa nonon da zai sha saboda in kin dau azumi dan zai yi ne yana ihu yana kuka babu nonon zai tsotsa to wannan duk uzuri ne da zai saki sha azumi amma ba in ba haka ba to ba halatta dan kawai kina sharuwa ki sha azumi sai inda akwai wannan larura saboda haka ya kamata mata su lura da wannan a daina wasa da wannan ibadar babbar ibada daya ce daga cikin rukunai wani yana fatan in Ramadan ya zo ya wuce Allah ya kara bashi tsawon rai da zai ciki wani na gaba amma Allah ya dauke shi bai kai shi ga na gaban ba sai Allah ya baki tsawon rai ya baki dama har ki riski wannan abun amma ki wasa ki wasarere da shi saboda kawai wai kina da ciki ko kina shayarwa saboda haka ya kamata a lura da wannan mata a daina wasa da wannan ibadar mutum dai shi ya san halin da yake bari insanu ala nafsihi basira shi dan Allah yana da basira akan kansa ya san kansa don haka tsakanin ki ne da Allah duk abinda zaki faɗa Allah shi yana sani da abinda yake zuciyarki
to sani ki tambaya mallam shin akwai hadisi da yake hani ne game da cin abinci a sukuni
ba wani hadisi dai magana akan hana cin abinci a sukuni abinda ya hana abinda ya zo shi ne faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da akulu wal muttaqin ba na cin abinci ina kishin gire annabin zai ci abinci kan tashi ya zauna ko dai ya zama irin zaman da ake na tahiya al-iqa ya sa gwiwowinsa a ƙasa ya haɗo ya zauna akan digadigansa yakan yi wannan zaman ko ya zama mutarabbi wato ya yi zaman harbe amma ya kishin gida yana cin abinci yana bayan wannan saboda haka malamai suka ce makaruhi ne yin haka shi ma ba cewa suke harama makaruhi ne yin haka cin abinci kamar kana cin abinci ne irin na masu jiji da isa al-mutakabbirin al-mutajabbirin shi yasa aka ce kakka kwaikwaye su kai ba haka kake ba to kakka zama kana yin irin aikinsu amma maganar a ci azumi wannan ba inda na ga wani hadisi da ya ce ba a ci azumi
to sai tambaya ta gaba yake cewa malam menene ingancin abin da wasu ke cewa idan mutum ya sayi ko sai ko waina ko kuma ya dauki kuɗi ya baiwa almajiri wannan ba sadaka ba ce
don wannan ba sadaka ba ce me sadaka me ya hana ta zama sadaka sadaka shine ka ga wani mabukaci ka ba shi wani abin da zai amfana da shi shine sadaka ka sayi ko sai ka sayi waina ka dauki kuɗi idan har zaka ba mu wanda yana da cikin bukata ka ta yake cewa sadaka in ka dauki kuɗi ko ka dauki abinci ko ka ba mu wanda shi ba bukace yake ba wannan sai dai kyauta akwai kyauta daban hadiya daban sadaka daban sadaka kana yin ta ne ga mabukaci ita kuma hadiya kana yin ta ne dan ka samu kauna da soyayya da nuna wato girmamawa ga wani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karbar hadiya ana kawo masa kyaututtuka ana kawo masa kyaututtukan abinci kyaututtukan kayan sawa da ana kawo masa amma ba ya cin sadaka babu sadaka ne sai dai ya ce su ci amma shi ba zai ci ba amma hadiya wannan yana karba yasa sahabbansa suka aika masa abinci suka aika masa kayan sawa duk suna ba shi wannan a matsayin kyauta
kuma Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan mako sai kuma za ku yayi kuma daga naku sabbin tambayoyin ta hanyar aiko da rubutaccen sabon text ko kuma ta WhatsApp akan lambar 0703 36 04 155 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Kamar din shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu OYN babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Da dukkan mutanen da suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da sasan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.